الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Da farko muna isar da ta'aziyar mu ga malamin mu limamin wannan masallaci marigayi, Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama. A yau za mu ci gaba da sarsalar tarihin manzo sallallahu alaihi wasallama. Muna dauke da bayani akan ghazwat Hunain da kuma ghazwat Taif a jerin ghazawat wanda muke gabatarwa, wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi su, wanda su ne muka samu yaƙi 26 wanda gobe insha Allah za mu kalla ghazawat, wato yaƙi ghazwa ta 27. A yanzu muna tare da bayanin ghazwat Hunain. Gabanin wannan manzo sallallahu alaihi wasallama bayan saukansa a Makka da fatahin Makka ya zauna ne wasu kwanaki yana gyare-gyare da wa'azuzzuka da cimitarwa. Ya aika wasu zuwa rusa wasu muhimman gumaka na Quraishawa ko Larabawa. Da farko manzo sallallahu alaihi wasallama ya aika Khalid bin Walid zuwa wani shahararren gunkin su mai suna Al-Uzza domin ya je ya rusa wannan gunki. Khalid bin Walid ya fita da mayaka guda 30 wanda da Allah a wajen rusa wannan gunki za a ɗan samu kashe nafe wanda waɗannan mayaka za su yi maganin waɗanda za su yi ƙoƙarin hana rusa wannan gunki. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama ya haɗa masa da mayaka guda 30. Khalid bin Walid ya je wajen wannan gunki tare da waɗannan mutane nasa, suka rusa wannan gunki na Uzza. Ya dawo Makka sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace masa a hadamta na Uzza, ka rusa wannan gunki din Uzza, ka rusa shi? Sai Khalid bin Walid yace na'am, eh na rusa shi. Sai yace a'a, baka rusa shi ba, ka koma. Yace dan a san lokacin da kaje rusa wannan gunki ka ga wani ne ko wani ya tare ka ne, yace a ban ga komai ba. Yace saboda haka baka rusa shi ba, ka koma. A wannan lokaci sai Khalid bin Walid radiyallahu ta'ala anhu sai ya koma sai ya tarar da wata mata tsirara ta tarwatsa gashin kanta tana ta kewaye wannan gunki din. A wannan lokaci Khalid bin Walid sai ya bada umarni aka kashe wannan mata wacce take kewaye wannan gunki din tana bautawa gunki. Daga nan ne sai shi Khalid bin Walid ya dawo yace da manzo sallallahu alaihi wasallama, na rusa Uzza. Sai yace a yanzu tukunna, ka rusa shi saboda matar da ka kashe ta din ita ce Uzza din, ba shi gunkin da ka tsara ba. Anan abinda manzo sallallahu alaihi wasallama yake nufi shi ne shi gunkin kansa mata ma ba shi da waɗanda za su bauta masa, ba shi da wani tasiri, ba shi da amfani. A lokacin da ya tarar da wannan mata tsirara tana bautawa wannan gunki ya kashe ta, to ya kashe wannan gunki kenan gabaki daya. Daga nan kuma manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya aika Amr bin As zuwa wani gunki na Huzayl mai suna Suwa. Wannan gunki Amr bin As manzo sallallahu alaihi wasallama ya tura shi ya je rusa wannan gunki. Akwai wasu na musamman wanda aikin su tsaron wannan gunki din, wanda kuma suke wa duk wanda ya zo bautawa wannan gunki izo. Sai Amr bin As ya same shi a wajen, yana samun su a wannan waje. Sai wannan mutumin ya ce, sai Amr bin As ya ce, kuwa kana nan kuwa a zaune san rusa shi, kuma babu wani abin da zai same ni. A nan Amr bin Az ya ci gaba da rusa wannan gunki sai da ya rusa shi ga baki daya sai ya zo gun wannan mutumin wanda yake ganin cewa ko da wani abu zai sale shi in yayi kokarin rusa shi wannan gunki zuwa sai yace masa ya kake ganin wani abu ya sale ni da na rusa shi wani abu zai sale ni sai shiru sai shi mutumin yace aslamtu li rabbil alamin mana yau ya karbi addinin musulunci ya musulunta tunda yaga Amr bin Az ya rusa wannan gunki zuwa ba abin da ya sale shi tanan ya san da cewa wannan gunki ba abin bauta bane inda abin bauta ne da Amr bin Az wani abu ya sale shi sannan kuma gunkin zai iya kare kansa sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallama ya tura Khalid bin Walid har yanzu zuwa gun wani gunki ne suna Al-Mana zuwa wajen Mana Khalid bin Walid yayi ka Sa'd bin Zaid al-Ash'ari ba Khalid ba yayi ka Sa'd bin Zaid al-Ash'ari a lokacin da Sa'd bin Zaid al-Ash'ari yayi ta wajen wannan gunki sai ya tarar da wata mata tsirara cikin matar da Khalid bin Walid ya tarar da ita a wajen al-Uzza anan sai shi Sa'd bin Zaid al-Ash'ari ya bada umarni aka kace wannan mata sannan kuma aka rusa kudin waɗannan su ne shahararrun gumaka waɗanda suka shahara wanda suke wajen Makka sauran gumakan da suke cikin garin Makka kuwa mun bayyana a jiya manzo sallallahu alaihi wasallama ya rusa su gabaki daya waɗanda adadin su sun kai 360 waɗannan gumaka suna wajen Makka ne al-Uzza gunki ne na Quraishawa da Banu Sinana sannan kuma suwa gunki ne na Husayn sannan kuma Mana gunki ne na Quraishawa da kuma wasu kabilu bayan manzo sallallahu alaihi wasallama yayi gyare-gyare yayi irshadi ya karantar ya aika an rurrusa shahararrun gumaka waɗanda Larabawa suke bautawa sai ya samu labarin akwai wasu kabilu wanda ake kiransu Hawazi wannan kabila ta tara taron dangi da sojoji masu yawa waɗanda wasu kabilu suka taimaka musu irin su Saqif da makamancinsu a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya samu labarin wannan taron dangi da aka masa sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya fara tanadi na tarar da su waɗannan kabila banu kabila Hawazin da kuma Saqif waɗanda suka haɗu akan za su zo su yaƙe shi a bisa al'adansa duk lokacin da ya ji labarin ana so a zo a yaƙe shi zai fita ne ya je ya tarar da waɗanda suka yi niyyar za su yaƙe shi ba zai zauna ba ne har su zai fitar da shi a inda yake su yaƙe shi saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya fita da sojojin nan 10,000 mayakan da ya zo da su aka yi fatuwar Makka da su da kuma wasu ƙarin sojoji mayaka 2,000 waɗanda ya samu daga nan Makka waɗanda galibin su sabbin musulunta ne ya kama hanya ya fita domin ya je ya tarar da waɗannan kabilu su kuma waɗannan kabilu wanda yake jagoransu shi ne Malik bin Auf sai ya fito da mata da yara da tumaki da dabbobi da tukiyoyi masu yawan gaske ya fito da su sai da ya zo wani kwari sai suka haɗu da wani da ake kiransa Jarid bin Sunna wannan wani ƙwararre ne a harkokin da suka shafi yaƙi amma tsoho ne da tito wanda shi kansa ba zai iya jagorantar yaƙi ba amma ya ƙware ya san wuraren da ya kamata a sauka ya san hanyoyin da za a bi a yi yaƙi a ci nasara saboda haka shi wannan mutum Jarid bin Sunna ya zo ya samu shi Malik bin Auf wanda shi ne jagoran mayakan waɗannan kabilu da suke so su zo su yaƙi manzo sallallahu alaihi wasallama da ya zo ya same su sai ya ce da shugaban su jagoran su Malik bin Auf sai ya ce na ganka ka fito da yara da mata da tumaki da dabbobi menene dalilinka na fito da su kai da zaka tafi yaƙi sannan zaka fito da tumaki da dabbobi sannan da yara da mata su tumakin nan da dabbobin nan da kake tare da su da yaran nan da kuma mata amfanin ne za su maka me dalilin ka na fita da su sai Malik ya ce mata dalilina na fita da su shine kowa ya yaki manzo yana tare da dukiyarsa da ƴaƴansa da kuma matansa a lokacin da ya ga wani abu zai samu matansa ko yaransa ko dukiyarsa zai ba da ainihin himma yake wannan shine dalilina kenan za ka yi yaƙi ne ga ɗanka ga matarka ga dukiyarka saboda haka idan ba ka son dukiyarka ma kana son ɗanka kana son matarka dan ɗanka da matanka matarka da kuma dukiyarka za ka ba da himma ka yi yaƙi da nuna jarumtaka yake wannan shine dalilina sai Jarir ibn Summa yake masa aikin banza aikin wofi yake ai wannan ba dalili bane san wannan ba dalili bane yake ba ta sanin cewa su yaran nan da matan nan sukan iya janyowa mayaƙanka su karaya su kasan yaƙi saboda duk lokacin da mayaƙanka suka ga ana kake musu yara ana kake mata za su karaya su sallama kawukan sannan kuma su waɗannan yara da mata ba iya kare kansu za su ba saboda haka wannan na ɗaya kenan na kuranka yake da shi Malik kenan abu na biyu kuma yake mata idan ka samu nasara in kai ne ka ci nasara a wannan yaƙi to waɗannan mata da yara da dabbobin da ka fito da su ba su maka amfanin komai ba a lokacin da kuma aka ci nasara a kanka yake an tozartar da kai a tsakiyar matanka da yaranka an wulakanta ka saboda in kake ka zayi a gaban ƴaƴanka ne da matanka za ka keka an tozartar da kai a tsakiyar yaranka da matanka saboda haka babu wani fa'ida na fita da yara da mata da waɗannan dabbobi zuwa wannan yaƙi saboda haka dalilin da ka bayar ba ka da hujja a ciki shikenan sai shi Malik bin Auf da ya ga mayaƙansa sun dangamsu da dalilin da wannan dattijo ya ba su sai ya ɗauko takobinsa ya caka shi a ƙasa sai ya ce zan kiɗe a kan wannan takobin nan nawa filin takobin ya huda ni har takobin ya fito na bayana ko kuma ku amince da abin da na zartar mu ci gaba da tafiya ma'ana zai kike kansa ko ya kike kansa ko kuma su amince ya ci gaba da tafiya da su su kuma waɗannan mutane mayaƙansa suka ga ba su da wani jagora wanda ya iya jagorancin yaƙi irinsa a cikinsu saboda haka sai suka amince da ra'ayinsa da shawaransa suka yi watsi da shawaran wannan dattijon can kuma sai da cigo bayan sun watsi da shawararsa sai yake ma balu kafin wakilaf me yasa ba na ga waɗannan ƙabilu guda biyu na kaf da kilaf a cikinku sai suka ce masa lam tashhad kafun wala kilaf ai waɗannan ƙabilu guda biyu da baka gansu ba basu haɗe da mu cikin wannan yaƙi ba ba su haɗe da mu cikin wannan yaƙi ba sai ya ce musu lau fa'altum ma fa'alat kabun wa kilab ya ce ku ma da ma kun aikata abin da kab da kilab ko waɗannan ƙabilu guda biyu suka aikata ma'ana ku ma kun janye kun ki fitowa ya bi muku alkhairi a wannan lokaci shi wannan dattijo ya kama hanya ya yi tafiyarsa a lokacin da wannan kuwa ya kama hanya ya yi tafiyarsa sai shi Malik bin Auf ya ɗauko ƴan leƙen asirinsa ya tura su tafi domin su gano masa labari me yake faruwa wanne irin shiri su kuma musulmai suke waɗanda ya tura su adadinsu sun kai goma duk aikinsu leƙen asiri da ya tura su suka tafi sai da suka zo dab da mayaƙan manzo sallallahu alaihi wasallam suna ɓoye sai suka ga irin shirin da musulmai suka yi sai suka tsorata wannan tsoran ya kai su ga tarwatsewa da rarrabuwa su da suka tafi a hare sun zo ne ɗaya bayan ɗaya wannan ya tafo bayan wannan wannan ya tafo a ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya suka zo suka haɗu sai malami ya ce wai haku ma farraka ku ya ce me haka me ya raba ku ku da na aika ku a haɗe ku je ku kawo mini labari me ya sa kowannen ku ya zo daban-daban shi kaɗai me yake faruwa ne me kuka gani shikenan sai suka ce maka ra'ayna rijalan bidan ala khaylin bulq wallahi ma tamasakna hatta asabana ma tara yace suka ce maka mun duba gwarazan mayaka ne wanda suke dauke da takubba masu yalki suna kan wasu dawakai masu kwari masu gudu saboda haka ne muka rude muka rikice muka tarwatse muka zo gunka daban-daban wannan shi yasa kun ga kenan anan ma ya kamata Mali Fir'au ya tsaya ya dubi wannan lamari ma dama shi jagora ne na gaskiya tunda wancan dattijo ya ba shi shawara na ɗaya ya nuna masa kulansa na fito da yara da mata da dabbobi cewa ba za su masa amfanin komai ba na biyu kuma da bai ga wasu ƙabilu guda biyu ba Ka'ab da Kilab ya tambaya me yasa ba su fito ba suka ce ai ba su shigo cikin wannan tafiya ba sai ya ce da ma kuma ba su fito ba na ukunsa ya aika ɗan legan asirinsa sun kawo masa labari wanda ba daɗi ya kamata ya nazari ko ya janye ko ya tura wakili zuwa gun manzo sallallahu alaihi wasallama ya nemi sulhu da shi amma rashin hankalinsa da rashin iya jagorancinsa sai ya ƙi yin wannan ya yi taurin kai ya ja mayaƙansa ba su tsaya ba sai da suka zo wani ku da ake kiransa Hunain shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya tura dan leƙen asirinsa shi ma ya tura shi ya ce maza ka je duk yadda za ka yi ka yi dabara ka ga cewa ka shige cikin mayakan Auf bin Malik Malik bin Auf ka shige cikin mayakansa ka kasance kaman kai ma wani ɗaya ne daga cikin mayaka ka zauna ka dade ka ji irin jiransu da abin da suke tattaunawa sai ka yi san ɗa ka fito ka zo ka ba ni labari saboda duk lokacin da mayaka ko jama'a suka taru wani wanda baya cikinku zai iya shigowa ya fita ba tare da kun sani ba saboda ba zai yiwu kai kace dukkan mayakan da suka fito kai ka san su ba zai yiwu ba dole ne za a samu wanda kai baka san su ba saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya tura dan leƙen asirinsa ayin nashi jasus ne shi ya je ya yi hikima ya shige cikin mayakan Malik bin Auf kamar shi ma yana cikinsu ya zauna ya jima ya ji irin tattaunawansu ya ji duk abin da suka shirya sai ya zo gun manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya sanar da manzo sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ya sanar da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce na gansu sun fito da yara da mata da dabbobi da tumaki da tukiyoyi masu yawa sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce tilka ghanimatun lil muslimina gadan insha Allah ya ce duk waɗannan dabbobi da yara da mata da dukiyar da ka gani dukkansu goshen nan za su kasance ganima ne ga musulmai in Allah ya yarda sallallahu alaihi wasallama daga nan manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya wakilta Attab bin Uhayth ya zamanto shi ne amir din Makka saboda a yanzu a Makka ya fita ya nufi Hunain wannan waje din kenan ba Madina bane saboda har yanzu yana Makka bai koma ba tukuna kafin ya koma Madina ne bayan fatu Makka aka yi waɗannan yakuna guda biyu Hunain da Bayt sai ya wakilta wannan sahabi wanda shi ne wanda ya yi mulki ko kuma ya yi jagoranci musulunci na farko a Makka Attab bin Uhayth ya wakilta shi ya zamanto shi ne amir a Makka a wannan lokaci sai ya fita da sojoji 10,000 waɗanda suka yi fito Makka da kuma wasu 2,000 daga cikin sabbin waɗanda suka musulunta ya kama hanya yanifi hunay wato wani kulli inda su kabila ta hawazin da kuma kabila ta saqif suka sauka daga wannan waje sunan suna tafiya kan hanya gabanin su isa hunay wadanda suke sarjin musulunta wadanda suka fito tare da shi a makka su dubu biyu nan wadanda musulunci bai ratsa musu jiki ba su sabbin musulunta ne wasu ma daga cikinsu suna cikin al-muwallafa ta qulubuhum da suka zo suna wucewa sai suka ga wasu larabawa a gindin wata koriyar bishiya mai ganye sharaf suna yanka suna ibadu wace wannan bishiya din suna bautawa wannan bishiya din su waɗannan sabbin musulunta sai abin ya ba su sha'awa abin sai ya birge su sai suka ce ya rasulullah ij'al lana zata anmar kama lahum zatu anmar ma'ana wannan bishiya din kenan wanda suka ga waɗannan wasu kauyawa mushrikai suna yanka a ƙarƙashin bishiyan suna bautawa bishiyan mu ma ka sanya mana wannan cikin irin bishiyan nan tasu da suke bauta mata mai suna zatu almas mu ma ka sanya mana ita kamar yadda su suke da ita sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai yace Allahu akbar wallahi laqad qultum ma qala qaumu musa li qaumihi ma qala qaumu musa li musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha yace Allahu akbar yace hakika kun kadi abinda mutanen annabi Musa suka gayawa Musa alayhi salam suka ce masa ij'al lana ilahan kama lahum aliha bayan yahudawa Allah ya aiko musu da annabi Musa da attaura suka ga wasu suna bautawa wani Allah suka ce da annabi Musa dama mu ma ka sanya mana wani abin bauta cikin abin bautan da waɗannan mutane suke da shi sai yace tilka sunan yace la tattabi'unna sanana man qablakum hatta law dakalu hujra babbin la tabatumuhu manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace wannan shi ne sunan ma'ana tafiya zai kai tafiya za ku zo kuna bin hanyoyin da waɗanda suka gabace ku suka bi hatta ko da za su shiga ramin damo za ku bi su shiga tare da su sai wani sahabi a wata riwaya yace al-yahudu wan nasara kana nufin kenan yahudu da nasara su ne waɗanda suka gabace mu waɗanda za mu zo mu bi su a nan gaba ko da sun shiga ramin damo za mu bi su mu shiga sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace waman yace to su wane ne in ba su ba su wane ne sadaka rasulullahi alkarim manzo sallallahu alaihi wasallama yayi gaskiya wannan zamani da muke ciki ne wannan zamani din yanda duk wani abin da ba yahude ko ba nasare yake kira ya fito da shi shi ne yayi shi ne wayewa shi ne firgewa sai kaga musulmai suna bin wannan abin sau da kafa amma abin da yake cikin qur'ani ko yake cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam za ka ga cewa ana kaurace musu an gane ai alal misali idan ka zo ka duba wajen da muke karatun nan in ka ga mutane masu yawa in ka je gidan bidiyo wanda ake kallon sinima za ka ga cewa sun ninka mu ko so biyu ko so uku tunda hanya ne na yahudu da nasara to haka nan manzo sallallahu alaihi wasallama ya wuce ta wannan waje a lokacin da ya wuce ta wannan waje sai ya sauka a wani waje cikin dare a lokacin da ya sauka a wani dare sai dan gidan Abu Marsad al-Kanawi wanda shahararre ne sunansa ya gabata daga cikin sarsalan nan da muka fara nasira a wurare da dama ɗansa Anas bin Abi Marsad al-Kanawi lokacin da aka sauka cikin dare duka sabon manzo sallallahu alaihi wasallama sai suka zauna suna hutawa bacci ya kwace su shi kuma da idanunsa raɗau ya kwana bai yi bacci ba yana rike da takwabinsa yana kekkewaye mayakan da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da su ya sauka da su cikin wannan dare suke hutawa yake kekkewaye su yana gadin su har gari ya kwana ba tare da yarin sa ido ba da safe da aka tambaye shi me yasa kai haka yace na sadaukar da rayuwa ne na sadaukar da rayuwa ta akan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama cikin wannan dare koda wani bala'i ko wani fitina ko wata musiba za ta tafi ni zan kare wannan musibar ta tsaya a kaina sauran sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama su ribacin su huta cikin amru cikin lafiya haka sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama suka kasance suna kaunar junan su suna jinkita ƴan uwan su akan kansu domin shi shi ya yarda a cikin shi akan sauran ƴan uwan su sabon manzo sallallahu alaihi wasallama ribacin su cikin amru cikin kwanciyar hankali a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama da waɗannan sahabbai cikin wannan dare suka farka suka tashi sai wani mutum daga cikin Banu Bakar wanda yana cikin mayakan manzo sallallahu alaihi wasallama ya duba gabar da yamma da kudu da arewa iyaka ganin sa sai takuba ne suke yalki suke haske yake gani sai ya ga dawakai ne kawai suke tafere da ya buɗe bakin sa sai yace lan nughlaba al-yawma min qilla a yau din nan dai dan karanci dan kasancewar mu dan dai mu kadan ne ba za a samu galaba a kanmu ba yana nufin mu din nan masu yawa ne a yau din nan a ce mu kadan ne mayakan mu kadan ne har a samu galaba a kanmu a yau hakan ba zai faru ba sai wannan abin da ya faɗa sai ya isa kunnan manzo sallallahu alaihi wasallama da ya isa kunnan manzo sallallahu alaihi wasallama sai manzo bai ji daɗin wannan maganan da ya faɗa ba saboda alfahari ne tinkaho ne shi yaƙi na musulunci jihadi fi sabilillah nasara yana ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da alaka da yawan mayaka ko kuma karancin mayaka ba shi da alaka da wannan saboda haka sai manzo sallallahu alaihi wasallama bai yi magana ba yayi shiru ya nuna bai gamsu da wannan magana da wancan mutumin ya faɗa ba a wata riwaya ba yake cewa da Allah kalimar da wannan mutumin ya faɗa a sanadiyar wannan kalima da wannan mutumin ya faɗa da Allah ya jarrabe mu ya nuna mana cewa ba yawan mu ne yasa yake babu nasara ba kuma hakika haka yake idan aka duba yakunan da suka gabata kamar ghazwat al-ahzab manzo ya fita da mayaka 3,000 katal su suka fito da 10,000 amma a ƙarshe nasara ya dawo ga manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa haka idan aka duba su Badar da makamancin su daga cikin yakuna da dama waɗanda muka yi bayani a kan su za a tabbatar da wannan magana musamman ma wata sariya wacce za mu zo mu yi bayani a kanta sariya ta su Zaid bin Haritha da Abdullahi bin Rawaha da Jafar bin Abi Talib suka soki Rum kasar Rum adadin sojojin ko mayakan Rum su 100,000 ne da wani abu sama da 100,000 su kuma sojojin su mayakan su 3,000 ne kasar kaga kasa na fai rata amma karshen ta nasara ya dawo ga dakarun manzo sallallahu alaihi wasallama wannan yana nuna cewa a yi nasara ba wai yana da alaka da yawan tanadi ne ko kuma yawan mayaka ba nasara in dai za ku yi jihadi a kan addini yana kun Allah ne subhanahu wataala shi kadai saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallama bai ji daɗin wannan maganan ba sai suka tashi suka bar wannan waje gabannin su karasa kuri wannan koli ɗin da su hawazin da saqif da waɗanda suke tare da su suka sauka jintini shi malikin ya shirya yadda za su afkawa musulmai ya shirya shi yadda za su zo su afkawa musulmai yake musu kukuya tsakanin dutse da dutse manyan duwatsu guda biyu ku ɗaya da dawakunku da makamanku kukuya kada ku yadda mayakan musulmai su ganku a daidai lokacin da suka sauko wannan kwarin nan ku fito musu gabar da yamma da kudu da arewa fitowan mutum ɗaya kawai yadda mutum ɗaya zai tufa ya faɗa wa kan mutum haka nan ku fito ku musu ƙawanya ku kashe su gabaki ɗaya su kare Malik bin Auf irin tanadi da shiri da yayi wa mayakan musulmai a daidai lokacin su kuma ba su da masaniya sun rigaya sun isa wannan koli da ake kiransa kune ba su da wannan masaniya saboda a lokacin da shi wannan dan da ya kan asirin manzo sallallahu alaihi wasallama ya bar su ba su karato wannan waje farin su ne ba saboda haka a lokacin da musulmai suna shigowa wannan koli din na kune kaman yanda Malik bin Auf ya ba su umarni ta saman dutse ta gabar ta kudu ta arewa ta ko ina suka fito da takkufan su ta ko ina harbi ta ko ina sara sai suka rutsar da musulmai gabaki ɗayan su kowa ya rasa ina ne gaba ina ne baya kai kowa ma ya rasa gane wane ne dan uwansa daga cikin musulmai kowa ya kasa ganewa waye ma musulmi wane ne arni aka rule anan aka kike musulmai da yawa sai manzo sallallahu alaihi wasallam bai motsa a wannan wurin da yake sai ba saboda zunzuru su jaru ta kansa duru eh wannan da ake yi yana nan a gunda yake sai ne anan yake tsaye sai aka samu su sahabbai wadanda suke tare da shi daga cikin wadanda suka kasance tare da shi akwai Abubakar akwai Umar akwai Ali sannan kuma akwai babban sa Abbas akwai babban sa Abbas sannan kuma akwai dan babban sa Abu Sufyan bin Harith wanda jiya muka bada labarin musuluntan sa da wata kasida wacce yayi ilkai ta a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam to a yau yana nan daftare da manzo shine yake rike da linzamin dokin manzo sallallahu alaihi wasallam bai gudu ba haka nan akwai Rabi'a bin Harith akwai kuma Al-Fadl wato dan gidan Abbas a wata riwaya kuma akwai Qasqusan dan Abbas din shi ma wadannan su ne kacal suka tsaya tare da manzo sallallahu alaihi wasallam amma sauran duk suka rude daga nan manzo sallallahu alaihi wasallama yayi kira da kansa da farko yace halummu ilayya wa ana muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace halummu ilayya wa ana muhammadun abdillah sallallahu alaihi wasallama yace ku tafo kar ku gudu yace ku tafo ina nan a tsaye ni ne ma'aikin Allah ni manzon Allah ne ku tafo ina nan a tsaye yace ni Muhammad ne dan Abdullah yana kirari wa kansa sai suka fara jurewa suna jin cewa wa ana Muhammadur Rasulullah wa ana Muhammadun Abdullah sai suka fara dakatawa sai kaga mutum ya juyo da kan ainihin dokin sa sai kaga mutum ya rude ya jefar da takwabin sa amma in ya juya ya ga mushriki zai kwace takwabin wannan mushrikin ya fille kan wannan mushrikin da jaruntakan su da hayyacin su ya zo musu a lokacin da suka ji manzo sallallahu alaihi wasallama ya kira a wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da Abbas to bar maza ka fi ni daga muryar ka ya fi nawa saboda aka kai kira na musamman wanda yake nesa shi ma yake duk a dawo shikenan sai Abbas dama ya kasance mutum ne mai murya sai Abbas ya dinga yi wa su sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama kirari ya dinga kiransu da wani suna wanda suke bi da shi ya dinga cewa ya ashaba samura yana nufin ya ku wadanda kuka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama bai'a kuka masa mubaya'a akan ku mutu a karkashin wannan bishiya samura kaga wannan ma hikima ne kaga kai da kai wa manzo sallallahu alaihi wasallama bai'a a karkashin bishiya akan ka mutu kuma a yau za a ganka kana guduwa kaga a lokacin da suka ji wannan kira dole ne jaruntakan su ya dawo musu shi yasa Abbas ya kira su da wannan lakabi din yace ya ashabat samura sai suka fara waiwayowa wanda yake can nesa zai dinga jin kiran Abbas sai ya waiwayo ya fadi akan dokin sa zai tashi ya hau kan dokin sa takwabin sa ya jefar saboda ya rude sai ya dau takwabin sa in ya rasa takwabin sa ma sai ya waiwaya ya kamo takwabin wani mushriki ya bace kuma ya kace shi suka dawo hayyacin su kafin ka ce wasu sa'o'i sai ga sunan da yawa daga cikin ansarawa da muhajiru sun zo sun kekewaye Abbas suna cewa Abbas me yake faruwa sai Abbas yake musu ya dal ansa yake cewa ina wai ansarawa suke yau dinnan ranar su ne ai ansarawa suka dinga fitowa ko ta ina duk inda suke suka dinga fitowa yace ya lal muhajirun ina al muhajirun suke yace ya ahla badri ina mutanen badar suke ne sai suka dinga kullowa ta ko ina kullowa suke kafin ka ce wasu sawai kuma ga ansarawa ga muhajirun ga ahlu badar sun kewaye to nan take da suka haɗe a waje daya suka ga manzo sallallahu alaihi wasallama yana nan a tsaye inda suka bar shi bai motsa ba da kuma waɗannan sahabbai waɗanda muka ambata nan da nan suka ce wai ina makiyan nan namu ne suke suka juye sai suka afka musu to daga nan bayan suka fara tarwatsa su suka dinga farke cikin doki ya fadi su kace wanda yake kan doki suka dinga barna suka dinga shikewa cikin mushirkan hawazin da kuma sakai suna ta kake su sai suka ga cewa lalle ba su da makawa suka rude kamar yanda da farko musulmi suka rude suka fara guduwa a wannan lokaci a lokacin da suka fara guduwa a lokacin da suka fara guduwa sai aka dinga kame ƴaƴan su da matan su bayi kuyangu aka dinga kare dukiyan su su kasance ganimomi suka dinga guduwa a wannan lokacin da suka gudu suka ga cewa lalle babu wani makawa ba za su samu nasara akan musulmai ba sai wanda yake dauke da tutan su wanda yake dauke da tuta a wannan lokaci sai ya kafa wannan tutan yayi wa su mutanen salon wani kirari wanda yake sa musu jaruntaka a lokacin da sai na Ali ya ga cewa wanda yake dauke da wannan tuta yana da hatsari hatsarinsa wai ba dan shi jarumi bane ko ya ci karfin baya kan manzo sallallahu alaihi wasallam ba illa iyaka ya iya furta wasu kalmomi waɗanda zai sawa mayakansa jaruntaka da sai na Ali da wani ba'an sare suka gano haka sai nan take sai na Ali daga kan dokinsa sai yayi tsalle ya daki shi wannan wanda yake rike musu da wannan tuta din da yake shi sai wani ba'an sare kuma ya zo dokin wannan mutum sai ya fade cikin dokin wannan mutum saboda Laraba suna yin haka ne saboda su tsoratar da wanda yake kusa suka sa wa shi wannan wanda yake rike da ainihin wannan tuta sai akwai wata bishiya a kusa da wannan tuta din sai ya jingina wannan tuta din a jikin wannan bishiya zai gudu shi wannan ba an sarin sai ya yi tsalle sai ya tunde masa kai da bai farke cikin dokinsa ba shi wannan wanda yake rike da ainihin wannan tuta da ba zai yi kokarin jingina wannan tutan ya gudu ba saboda haka ne da farko ya fyaɗe masa dokinsa ya tabbatar lallai abin da ya samu wannan dokin in bai ajiye wannan tutan ya gudu ba shi ma zai same shi shi yasa ya jingina wannan tuta din sai ya kama gabansa ya gudu a hakan ma bai tsira ba wannan ba an sare ya fada wa kansa ya tilde masa kai to daga nan karfin su gabaki ɗaya sai ya kare sai suka gudu suka tarwaje a lokacin da kuma ainihin suka gudu sai suka kasu ainihin zuwa kashi uku wannan kashi uku da suka zo suka kasu a lokacin da suka gudu sai suka zo suka kasance wasunsu suka je wani yanki da ake kiransa Nakhla wasunsu kuma suka gudu wani gu da ake kiransa Awfaf sannan wasunsu kuma sai suka gudu Taif sai manzo sallallahu alaihi wasallama da ya ga ainihin sun gudu a lokacin da suka ga ainihin sun gudu sai ya nan da nan take sai ya nada wani sahabi da ake kiransa Abu Amir al-Ash'ari ya nada shi ya ba shi tuta ya ce waɗanda suka je auta suka gudu auta sun nan ya ce marmada ka bi bayansu sannan kuma sai ya ɗau tuta ya nada wani sahabi ya ba shi wannan tuta ya ce waɗanda suka je Nakhla sai kuma ka bi su waɗanda suka je Sa'id kuwa za mu yi musu shiri ne na musamman in ji manzo sallallahu alaihi wasallama shi ne bambancin ghazwatu Hunain da kuma ghazwatu Taif an gane saboda gu ne hazararre Taif an gane saboda haka idan ƴan uwansu mushrikai suka je za su musu shiri da tanadi na musamman saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya wakilta waɗanda za su kori waɗanda suka je Nakhla da waɗanda za su je Awfas shi ya wakilta su ya ba su tuta amma Taif kuwa waɗanda suka gudu suka je Taif za mu musu shiri na musamman daga nan shi Abu Amir al-Ash'ari wanda aka ba shi tutai ya je ainihin Awfas sai ya jawo su sahabbai daga cikin waɗannan waɗanda suka zo Hunain sai ya nufi wannan waje yanki Awfas da ya je Awfas farkon abin da ainihin ya tarar a Awfas daga cikin mawaƙan hawajin da Saqif wasu mazaje ne su goma ƴan gida ɗaya dukansu sannan kuma waɗanda ake bi da su suka ce a duk lokacin da mayaƙan manzo suka rabu da shi manzo ɗin to waɗannan mutane guda goma za su yi maganin su a ganin su kenan. Da yayi talle duk da shi ne mai rike da tuta, shi ne jagora, bai tsaya a kan kowa ba, sai jire a kan kiwon da suka fara fito da shi, sai jille masa kai a gaban ƴan uwansa guda tara. Sannan kuma ya tsaya a wajen, sai su taran da ɗaya ya ga cewa an kike musu ɗan uwa, sai ya zare takobinsa, shi kuma ainihin ya fito. Da ya zo ya kawo wa Abu Amir al-Ash'ari sara. Abu Amir al-Ash'ari yana karewa, sai ya faɗi wancan kalima ɗin ta farko, ya ce Allahumma ishhad alayhi, yana faɗan wannan kalima ɗin kuma sai fille wa shi ma wannan kai. Hakanan su tara ga baki ɗayansu suna fitowa, shi Abu Amir al-Ash'ari yana yin wannan take nashi Allahumma ishhad alayhi, yana fille masa kai. Sai ɗaya ya rage, daidai daga cikin da ya rage na goma kenan. Na goma da ya rage, da ya fito ya kawo wa Abu Amir al-Ash'ari sara. Da Abu Amir ya ce masa Allahumma ishhad alayhi, sai ya ce Allahumma la tashhad alayya. Sai Abu Amir ya kira, ya tsaya ya ji sarransa, ya ce ya tsare shi. A'a, da shi kuma wannan aina ya samo wannan roga ɗin, aina ya samo rogan nan. Sai ya kasa sarransa, da ya kasa sarransa akwai wasu mutane guda biyu, ɗaya ana kiransa Al'ala bin Haris, sai ana kiransa Aufa bin Haris, su ma wa da kane ne, amma ba cikin gida ɗaya suke da waɗancan su goma ɗin ba. Da suka ga wannan na cikin goman, da ya ce Allahumma ishhad alayhi, ya ce Allahumma la tashhad alayya, shi kuma Abu Amir ya tsaya ya kasa kashe shi, sai suka harba mashi, ɗaya ya harba mashi, sai ya zo ya tafi a kan gwiwa shi Abu Amir al-Ash'ari, ɗaya kuma sai ya ƙara harba mashi, sai ya zo ya tafi a kan zuciyar Abu Amir al-Ash'ari. Nan Abu Amir al-Ash'ari sai ya ɗauke shi mai shahada ya faɗi, kafin ya faɗi sai Abu Musa al-Ash'ari sai ya zo ya ɗau wannan tuta, kafin tutan ya faɗi ƙasa. Da ya ɗau ainihin wannan tutan, yana riƙe da wannan tuta ɗin, bai kashe wanda ya ce Allahumma la tashhad alayya ba, sai ya waiwaya kan Al'ala da kuma Alfa, ya waiwaya kan su, ya je ya faɗa wa kan ɗayan ya kashe shi, ya juya ya faɗa wa kan ɗayan ya kashe shi. Shi kuma wannan wanda ya ce Allahumma la tashhad alayya yana nan, yana kai abin da ya ba wa ainihin wannan mutum ko ɗan wannan nasu na goma mamaki, ya tsaya shi saboda jin girman sunan Allah. Shi Abu Amir al-Ash'ari ya ki kashe shi, tunda ya ce Allahumma la tashhad alayya, tunda ya ce Allahumma la tashhad alayya, to yaya zai kashe wanda ya girmama Allah? Shi ne ya dakatar da shi, dakatar wanda shi ne ya yi sanadiyar Al'ala da Aufa suka kashe shi. To ku duba saƙon manzo sallallahu alaihi wasallam, yanda yanzu mu za mu ɗauki sunan Allah, wallahi tallahi billahi, mu ta rantsuwa ba mu yi da sunan Allah kawai ba, amma ga mutumin da saboda girmama sunan Allah yana ji yana gani maƙiyinsa ne ya ki kashe shi, saboda ya ce Allahumma la tashhad alayya, ya girmama sunan Allah, har girmama sunan Allah ya zama to sanadiya aka kashe shi, ya yi wannan sanadiya. To shi kuma wannan ɗan wannan nasu na goma, ƙarshen ta zuwa ya yi saranda a gaban Abu Musa al-Ash'ari, ya ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. An gane shi, saboda akwai abin da ya gani. Me ya gani? Abu Amir al-Ash'ari shi ya ba shi darasin da ya ga addinin musulunci shi ne gaskiya. Allah da Abu Amir al-Ash'ari saboda girmama sunansa ya yarda aka kashe shi, to wannan Allah shi yake cancanta a bautawa. Wannan ne kadai ya sa shi wannan ɗan wannan nasu na cikin goma kawai ya zo ya yi saranda a gaban Abu Musa al-Ash'ari, ya furta kalimar shahada ya musulunta. kunga kenan ashe mu musulmai a yanzu inda zamu tsaya akan girmama Allah da manzon sa akan karantarwar mu na addini ba mu kira kowa zuwa ga musulunci ba daga cikin kristoci ko arna da kansu za su zo su karbi addinin su amma da muka zo muka gurbace muka lalace shikenan addinin mu kuma kima hekar wace ba ganin sa da mutunci shekaru na baya bayan nan da suka kike yarabawa da inyamurai ɗan arewa da suke tafiya musu ɗan kasuwa a duk lokacin da ɗan arewa a wani magana yake wallahi sun yarda da wannan magana makaya ne za su ya buga saboda sun san kalman nan sunan nan na Allah yana girmama shi amma yanzu ba har ma suka ɗauko wani take suka ba wa musulmai a duk lokacin da wai musulmi yake wallahi ko tallahi so yake cuce ka karka yarda da shi an gane an juye kenan saboda haka Abu Amir al-Ash'ari ba karamin darasi ya bar mana ba ga zahiri shi wannan ya musulunta ne saboda wannan abin da shi Abu Amir al-Ash'ari ya aikata radiyallahu ta'ala anhu a wannan lokaci karkashin jagorancin Abu Musa al-Ash'ari ya fashashtaki dukkan sojojin Hawazin da Saqif waɗanda suka zo suka fake a Awzaz ya kashe da yawa daga cikinsu a wannan lokaci sai shi Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu sai ya dawo gun manzo sallallahu alaihi wasallama ya bashi bisharar waɗanda suke bangaren Awzaz an gama da su sannan kuma waɗanda su aka tura su su kuma waɗanda aka tura su Nakhla da suka je a Nakhla sai suka zo suka tarar da shi wancan dattijo da muke magana a kansa Darij bin Summa suka same shi ya tara waɗanda suka gudu na Nakhla ɗin nan yana koya musu hikimomi na dabara na yaƙi yadda idan suka tura da wannan hikimomi za su samu nasara jagoran wannan dakaru na waɗanda aka tura su na Nakhla wanda yake da suna Rabi'a bin Rabi'a sai ya yi marmaja shi wannan Darij bin Summa ya tsaya yana koya musu hikimomi sai ya jefawa shi wannan Darij din mashi sai ya tafi a bayansa sai ya faɗi ya mutu wasu malaman kira suna cewa sai da yaje suka tattauna tukuna suke kashe nashi a tsakanin su ya kashe shi da kashe shi ne su kuma waɗancan waɗanda suka gudu na kala su kuma suka gudu wasu aka kama su aka daddai da dukiyar suka zama to ganima daga nan kenan waɗanda aka tura Awzaz karkashin jagoranci Abu Ali al-Ash'ari a karshe Abu Musa al-Ash'ari an gama da su waɗanda kuma ainihin waɗanda suka gudu na kala su kuma karkashin jagorancin Rabi'a bin Rabi'a ya ji ya kike har da ƙwararre daga cikinsu wanda yake koya musu dabarun yaƙi daga nan ne ƙarshen ghazwatul Hunain ya kasance waɗanda kuwa suka gudu zuwa bayi mun rigaya mun bayyana manzo ya ce sai mun yi shiri na musamman za mu je mu same su waɗanda kuma suka gudu can bayi su ne waɗanda ainihin suka fi yawa daga cikin ƙabilun Hawazin da Saqif a Saqif kadai musulmai a ghazwatul Hunain sun kashe mutum 70 daga cikin Saqif sauran kuma suka gudu a Awzaz kuma Abu Amir al-Ash'ari kamar yadda muka bayyana shi kadai ya kashe mutum tara daga ciki a Awzaz sannan Abu Musa al-Ash'ari ya kashe mutane guda biyu a Nakhla kuma an kashe akalla mutum ɗaya shi wannan Darij bin Summa saboda haka adadin waɗanda aka kashe a ghazwatul Hunain daga cikin mushrikai gabanin su gudu su bi ka kai an kashe kusan mushrikai 100 a yayin da kuma musulmai duk da wannan hargitsi da suka samu kansu a kai an kashe musulmai ne guda hudu kacal kawai duk da wannan hargitsi da ainihin suka zo suka samu a kan ghazwatul Hunain ne Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Tauba yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim laqad nasarakumullahu fi mawaqin kathira wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum wa lam tughni ankum shay'an wa daqat 'alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'ala al-mu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa 'azzaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء har zuwa karshen ayoyi. Allah ya saukar da waɗannan ayoyi, a cikin waɗannan ayoyi babu takaitaccen kissar abin da ya faru a Hunayn. Wannan tinkamo din nan da suka yi, suka ce lan nughla bal yawma min killa. Wannan ne yasa Allah subhanahu wataala ya daraje su. Da farko ya nuna musu cewa nasarar sa ba shi da alaka da yawan mayaka, ya tarwata su. Yasa yake hatta idza har yake cewa walam tughni ankum shay'an wa dhaqat alaykum al-ardu bima rahabat. Yawan nan yawan ku da kuke ji da shi bai wadatar muku da komai ba. Kuka samu kawo kanku cikin hargitsi har kuka zo kuka gudu. Wa dhaqat alaykum al-ardu bima rahabat. Duk da fadin duniya sai da ta muku matsi. Thumma wallaytum mudbirin, kuma kuka juya kuka dinga guduwa ma. Kuma Allah ya saukar da nutsuwar sa. Har ya saukar da surudan lamsarwa. Shine wasu malaman suke cewa wannan yana nuna mala'iku sun sauka a Ghazwatul Hunayn. Kamar yadda suka sauka a Ghazwatul Ahzab, suka sauka kuma a Ghazwatul Badr. An gane. To daga nan ne Manzo Sallallahu Alaihi Wasallama sai ya koma Madina. Da ya koma Madina sai ya yi shiri na musamman domin ya je ya yaƙi su mutanen da suka gudu daga Hunayn wato zuwa Taif. Ya yi shiri na musamman domin ya je ya yaƙe su. Wasu ke cewa bai karasa cikin Madina ba, ya je dai bakin Madina, ya huta hankali ya kwanta, an yi shiri na musamman. Dukiyoyi da kuma ainihin Manzo Sallallahu Alaihi Wasallama ya samu na ganima a wannan yaƙi din Ghazwatul Hunayn, sai ya je aka tsare su a wannan waje wanda ake kiransa Kirana. A nan Kirana aka zo aka ajiye waɗannan dukiyoyi masu yawan gaske. Ba a raba dukiyoyin da aka samu ganima ba daga Hunayn sai da aka dawo daga bayan suna. Daga nan Manzo Sallallahu Alaihi Wasallama da su waɗannan sojoji waɗanda suka halarci Ghazwatul Hunayn, a cikin wancan watan ɗin da aka yi Ghazwatul Hunayn, wato cikin watan Shawwal a shekara na 8 bayan hijira, ya kama hanya ya isa ainihin Taif. A lokacin da Manzo Sallallahu Alaihi Wasallama ya isa Taif, a kan hanya sai ya ga wani dattijo a cikin gonansa. Wannan dattijo yana daga cikin kabila ta Saqif, kabilan da suka goya wa Hawazin baya, suka yaƙi Manzo Sallallahu Alaihi Wasallama a Hunayn, kuma suka gudu suka fake a bayan. Saboda su samu labarin yana nan tafe su tsorata, sai Manzo yake da wannan dattijo, in ma ka fice a cikin gonan nan naka, in ma kuma kai da gonar naka gabaki ɗaya mu haɗa mu gama da ku gabaki ɗayanku. Saboda daga cikin hikimomin dabaru, idan ka ga mutane suna da hatsari, to za ka iya tarwatsa dukiyarsu ko ka yi musu barna, yadda ko da sun ci nasara a wannan yaƙi ba za su iya rayuwa a wannan garin ba, saboda dukiyarsu gabaki ɗaya ka lalata musu. Wannan yana ɗaya daga cikin hikimomin yaƙi. Saboda haka da a kyale su ba su da abin da za su ci su sha, gwara sun sallama kansu. Saboda haka wannan dattijon da ya ta wurin kai ya ƙi fita, Manzo Sallallahu Alaihi Wasallama ya ce maza, ya ce ina so in ga bayan wannan gonar gabaki ɗaya. Aka harraba, aka rusa, aka yi rugu da wannan gona, aka lalata amfanin da yake ciki, har shi wannan dattijon aka kashe shi. Saboda an bai sharadi ya fita, ya ce ba zai fita ba. Saboda haka aka gama da su, sai labari ya isa bayi, ya ga cewa sai ga Manzo Sallallahu Alaihi Wasallama yana tafe. A lokacin da ya taho bayi, to sun rigaya sun yi shiri na musamman, sun taimakawa waɗannan kabilu guda biyu, Hawazin da kuma Saqif, waɗanda suka fake a bayi. Sun taimaka musu, sun ɓoye su a cikin wasu husur, wasu gidaje masu manya-manyan katangu, sun ɓoye su. Sai dai su dinga yin harbe-harbe ta sama kawai cikin abin da ya kasance a Ghazwatul Khaybar. A daidai wannan lokaci, Manzo Sallallahu Alaihi Wasallama sai ya ga ba abin da ya dace illa iyaka ya musu ƙawanya ya sa musu takunkumi. Ya kewaye Taif ɗin gabaki ɗaya, gabarjiyan kudu da arewa, mayaƙan Manzo ne Sallallahu Alaihi Wasallama da takubansu suke kewayawa. Ba wanda zai iya fita ya ce zai nemi abinci ko zai nemi ruwa. A haka sai da aka samu kwana 15 malaman hadisi suka ce ayi da aka samu kwana cikin 40 su sun ki fitowa su kuma musulmai su san rasa hanyar da za su bi su je su fadawa wannan gida da suke suka boya shi an gane saboda manzo ya san akwai hazari a gare shi sai ya ce sai yi shiri na musamman za a je bayan saboda sai an samu wani kofa ko wani hanya wanda za shi ga inda suke koyin nan anan za a je a yake su ba a samu kofar da za a zo a shiga ba saboda haka aka musu takunkumi aka yi wa garin kawanya tsawon kwana 15 zuwa 40 ba shiga ba fita ba wanda zai iya fitowa a daidai wannan lokaci Abu Sufyan bin Harb da Mughira bin Shu'ba suna cikin mayakan manzo sallallahu alaihi wasallama suna ciki shi kuma Abu Sufyan bin Harb a wannan lokaci har yanzu yana nan a cikin al-mu'allafatu qulubuhum saboda musulunci bai ratsa masa jiki ba tukuna har yanzu to a wannan gari din na Taif akwai Esther akwai Esther sannan kuma shi al-Mughira bin Shu'ba shi kuma akwai yar uwarsa a garin sai suka nemi izini a gun manzo sallallahu alaihi wasallama su nemi jawari ko isti'man amnu a cikin waɗanda suke ɓoye a bayan dinnan domin su kusanci inda suke su kira ƴaƴansu saboda tsoron idan musulmi suka zo suka samu nasara a kansu a wannan lokaci sun zamanto bayi saboda haka lokacin da suka nemi izinin haka su waɗanda suke ciki suka ba su izini cewa sukan iya kusanto su kirawo duk wanda suke so a cikinsu ba za su musu ainihin komai ba saboda haka shi Abu Sufyan ya ke gudo kusa ya kira ƴarsa da suna Amina bintu Abi Sufyan sannan kuma shi kuma Mughira bin Shu'ba shi ma ya kusanto ya kira ƴar uwarsa wacce ake kiransa Al-Farafiya bintu Suwayd suka zo suka kira su ita Amina bintu Abi Sufyan ta ansa ita ma Al-Farafiya bintu Suwayd sai ta ansa da suka ansa sai suka kira su suka ce ba ma bukatan a samu nasara a kan ku ku zo ku kasance bayan wasu kuyangu saboda haka ku fito to su waɗannan mata guda biyu sai suka ki fitowa suka ce ki baya ne ko ma baya ne muna tare da mutane mu fita a cikinsu su kuma a kashe su mu fice a cikinsu su kuma a kashe su wannan yana nuna jarumtakan larabawa da kuma amana su din nan iyayensu ne 'yan uwansu ne suka zo suka kira su su fice cikin wannan ayayi in suka fice to sauran da Allah za a kashe su domin in aka kama tare da su tunda ba a kashe mata a wajen yaƙi za su kasance bayan wasu saboda haka suka nema musu wannan hanya din na fita su kuma matan sai suka ki fita a lokacin da kuwa suka ki fita sai musulmai suka yi nazari suka ga me ya kamata a yi wa wannan mutane suka fara shawara sai suka ba wa manzo sallallahu alaihi wasallama shawara suka ce abin da ya dace shi ne a ci gaba da yi wa dukiyoyinsu barna ana ƙona gonakansu ana kashe dabbobinsu labarin haka ɗin su samu labarin haka aka fara yi wa dukiyoyinsu barna nan lokacin da suka ga haka sai suka aiko wasu zuwa gun manzo sallallahu alaihi wasallama suka ce muna roƙonka dan Allah muna roƙonka dan dangantakan da ke tsakaninmu da kai tunda kai addini ne ya raba mu addininka daban addininmu daban amma asali dukanmu 'yan uwa ne a lokacin da suka zo suka roƙi manzo suna roƙonsa da Allah suna roƙonsa da dangantakan da yake tsakaninsu a wannan lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama ya dakatar yake a daina yi wa dukiyoyinsu barna an gane wasu malaman tafsiri suna cewa a nan ne Allah subhanahu wataala yake cewa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham a wannan lokaci kuma da musulmai suka dakatar da yi wa dukiyoyin mutanen tsaye barna saboda umarnin da suka samu a gubban so sun roke shi da Allah da dangantakan da ke tsakaninsa da su sai suka dakatar da yin wannan barna din da suka dakatar sai musulmai suka shirya wani dabara akwai abin da suke kiransa da baba wani abu ne ake yin sa da takada itatuwa manya manya masu karfi kaman bagajini ko kuma wasu itatuwa masu karfi a kewaye shi a rike na gabansa da bayansa a rike gabansa da bayansa sai a shiga ciki idan aka shiga ciki ana juyawa ana tura abin yana jirginuwa ana tura abin yana jirginuwa a lokacin da waɗanda suke cikin bayan nan suke harbo musu da bashi ko kibiya wannan abin zai kare bare sami su ba har za su je kusa da inda suke in suka je kusa da inda suke a wannan lokaci za su nemo kofar shiga su shiga ko kuma su rusa su tafi katangan da yake kewaye da su su fasa su shiga wannan yana ɗaya daga cikin makamai hanyoyi da makamai na yaƙi na da suna kiransa da baba shi ne yanzu suka canja masa salo a yanzu suke kiran tanka na yaƙi da dabbaba to sai suka shirya dabbaba da suka shirya aka saka wasu sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suna mulkina wannan dabbaba din suna mulkina shi sai da suka je suka kusanci inda su waɗannan mushrikai suka koya da suka kusanta sai suka jefo musu da karafuna waɗanda yake haɗe da wuta a lokacin da suka jefo musu da karafuna waɗanda suke haɗe da wuta ya fara kona wannan dabbaba din a wannan lokaci su kuma waɗanda suke cikin wannan dabbaba din sai suka fice suka bar ainihin wannan dabbaba sai aka dawo kuma wannan bai ci nasara ba aka ce a zo a sake yin shawara aka zo aka yi shawara aka ce za a harba musu da manjalik wani abu ne wanda ake harba shi za a sa wani dutse ko wani abu mai nauyi a harba shi idan aka harba shi zai je ya fasa ƙofar wannan gida da suka gina suka koya a ciki ko ya rusa gidan sai su samu shiga gabanin ainihin harba wannan manjalikin sai manzo sallallahu alaihi wasallama cikin wannan dare sai ya yi mafarki kun san sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu ƙwararre ne wajen fassara mafarki saboda haka ne manzo da kansa in ya yi mafarki kiran sai na abubakar yake gaya masa ya ce mene ne fassarar wannan mafarkin nan nawa a cikin wannan dare sai manzo ya yi mafarki washe gari sai ya gaya wa manzo sai na abubakar ya ce ya abubakar inni ra'aitu anni uhdiyat li qa'ba mamlu'atan zabadan fanakara hadikun saharaka ma fiha yake abubakar yake nayi mafarki naga an mika ni an bani kyautan wani kofi mai tsawo wanda a larabci suna kiransa kaba kofi ne mai tsawo a cikin wannan kofi din akwai zubda daskararren nono ne ake daskarar da shi bai gama daskarewa ba ake shansa yake sai naga kuma zakara ya zo yana nakarawa a kan wannan zubda din da aka bani ma'ana yana saka kansa yana sakan wannan zubda din wanda aka bani a kan wannan sakan da yake yi har ya tuye wannan kofin sai zubda din sai ya zube shikenan ya ce abubakar me kake ganin fassarar wannan mafarkin nan nawa ya tambayi sayyidina abubakar sai sayyidina abubakar ya ce ma ajunnu an tudrika minhum yau maka haza ma turi ya ce mafarkin nan naka abinda yake nunawa a wannan zuwan nan naka ba za ka warware matsala su waɗannan mutane na ta'if ba a wannan zuwan nan naka ba za ka warware matsalan su ba sai dai a koma wani lokaci a zo a yi fatahin ta'if din sai ya ce wa ana a ra zalika ya Abubakar sai ce fassarar ka Abubakar daidai ne ni ma hakan nake gani da wannan lokaci akwai wata mata ƴar uwar sayyidina Usman wasu na cewa matarsa ce wasu ce mata ce ta Usman bin Mas'ud sunanta Huwaida bintu Hakim sai ta zo gun manzo sallallahu alaihi wasallama sai take ya rasulullah in fataha allah alayka fa'i fa'atini fulan libadiya bint zaidan aw al qari'a yace idan allah ya baka nasara kaifa tayinta yi matar ce na samu labarin a cikin sai akwai wasu mata mayan mata guda biyu dai ana kiranta badiya dai ana kiranta alqari'a wadannan yan mata suna da wasu sarka na gold mai kyau mai tsada wanda babu shi a hannun wasu mata in allah ya baka nasara fatayin sai ni dai abinda nake bukata daga cikin ganima ta a bani wadannan sarkoki din na wadannan yan mata kusan mata kullum su tunanin su abin ado abin kawa a wannan lokaci ne sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya gaya mata wa in lam yu'zan li fi saqihin ya khuwaila sai yace ko da ma ba a bani izinin fatahin sai a wannan karon ba ko da ma ban samu nasara fatahin sai a wannan karon ba zan baki sai ta khuwaila da taji ainihin wannan magana sai ta san lalle a wannan karon din ba za a yi fatahin sai ba sai ta je ta sanar da sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina umar kai radiyallahu ta'ala anhu da ta sanar da umar sai umar sai yayi kira yace ya ku jama'a yace ya ku sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama ku yi shiri a koma gida tunda manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ya faɗi wannan magana to a wannan karo ko a wannan zuwa ba za a yi mata yin tsari ba a wata riwaya da aka fara tafiya sai sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama suka ce za mu zo ta isiye ba mu yi fatahinsa ba kuma za mu bari mu fice sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ko kuna ganin cewa mu kara wasu adadin kwanaki ne suka ce eh sai suka kara wasu adadin kwanaki suka ci gaba da iya kokarinsu na fatahin wannan sa'i din bai yi ba sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce na gaya muku a wannan karon ba a bani izinin fatahin sa'i ba a wannan maganar nashi za mu fahimci cewa ba wai mutanen tsayi ya gagare su gane shi fatani yana nan a rubuce ne cikin kaddara a rana da lokaci da shekaran da Allah ya kaddara za a yi fatahin wannan waje a wannan shekaran za a yi fatahinsa ba zai ketare wannan shekaran ba saboda haka ne manzo ya ce wa in lam yu'zan li fi saqihin ya khuwaila yake da wannan mata ko da ba a mini izinin fatahin sai ba a wannan karo to a lokacin da su sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama suka ga haka sai suka dangana suka koma ainihin Madina to a wannan karan a Taif wadanda aka kashe a Taif shuhada na Taif gabaki ɗayan su ba su wuce su 12 ba bayan manzo sallallahu alaihi wasallama ya bar Taif sai ya koma Zirana inda ya tara ganimomin da ya samu a Hulaini ganimomin da ya samu a Hulaini ganimomi ne masu yawan gaske ya samu kuyangu mata da bayi wanda adadinsu sun kai 6,000 kamar yadda ya samu raƙuma wanda adadinsu ya kai 24,000 sannan kuma ya samu tumaki wanda adadinsu ya kai 40,000 sannan kuma dukiya zunzurutunsa na azurfa ya samu wanda ya kai 4,000 duk waɗannan ganimomi ne waɗanda aka samu a Hulaini kenan maganar da manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a lokacin da dan daikan asirinsa ya zo ya ba shi labari abin da ya gane wa idanunsa yace tilka ghanimatun lil muslimina badal insha Allah to wannan abin da manzo ya faɗa ya tabbata waɗannan su ne ganimomin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya samu a Hulaini a lokacin da ya samu waɗannan ganimomi manzo sai ya fitar da wata hikima na raba waɗannan ganimomi ba kamar yadda ya saba ba domin wadanda ya fita da su zuwa gazuwar Hudaini a cikin su akwai al-mu'allafatu qulubuhum al-mu'allafatu qulubuhum dinnan sun kasu kashi kashi akwai wadanda sun musulunta amma musulunci bai ratsa cikin su ba akwai wadanda suka nemi a jirkinta musu wata biyu ko wata uku kamar yadda muka bayyana a jiya daga cikin su akwai Safwan bin Umayya abokin sa Umayr bin Wahab Wahab bin Umayr yazo ya nema masa a dan saurara masa wata biyu manzo yace je ka an saurara masa wata huɗu wasu su kuma ba su ma musulunta din ba gabaki daya amma su ba munafikai bane ba sa daukan asiran musulmai suna gayawa mushrikai wadannan su ne ake kiran su al-mu'allafatu qulubuhum sai manzo ya ga cewa ya kamata a siye su da zunzurutun kuɗi da dukiya a shigar da su gabaki daya cikin addinin musulunci wannan yana ɗaya daga cikin hikimomi idan har ne ka ga cewa ba zai musulunta ba sai kuɗi yake bukata ko nawa ne ka bashi ko nawa yake bukata shiga addinin musulunci an gane ai saboda haka daga cikin mu'allafatu qulubuhum akwai Hakim bin Hizam akwai Abu Sufyan akwai kuma Safwan bin Umayya akwai wasu su da dama a wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam ya ware rakuma 100 sai yace aina Abu Sufyan haka ce gashi nan yace je ka wadannan duka naka ne sai yace ya Rasulullah ibni Yazid akwai dana Yazid fa akwai dan gidan Abu Sufyan Yazid ba Yazid bin Muawiya ba an gane ba shi ba akwai Yazid bin Abi Sufyan sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam shi Yazid bin Muawiya ba sahabi bane akwai Yazid bin Abi Sufyan sai yace ya Rasulullah ibni Yazid akwai dana fa Yazid bin Yazid bin Abi Sufyan sai manzo yace a ware rakuma 100 aka ware shi haza ibni ka Yazid sai yace ya Rasulullah ibni Muawiya ina da fata kuma mai sunan Muawiya sai manzo yace a rakuma a ware rakuma 100 aka ware sai yace haza ibni ka Muawiya kenan shi kadai ya tashi da rakuma nawa 300 an gane ai sai manzo sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya ware rakuma guda 100 yace ina Hakim bin Hizam aka nemo shi cikin jama'a ya fito sai yace wadannan rakuma guda 100 naka ne sai yace ya Rasulullah dama ka dan kara mini sai yace an kara maka 100 yace har yanzu dai da ka kara ne sai yace an kara maka wani 100 sallallahu alaihi wasallam sai yace kun yi ne ni kare sai ya korara kuma 300 ya fita da su sannan kuma sai Safwan bin Umayya yace ina Safwan bin Umayya sai ya fito da ya fito sai ya ware masa rakuma 300 yace waɗannan duka naka ne ka kora ka tafi da su sai kikenan a al-Araf kauyawa kauyawa wadanda suke zaune a gefe-gefen Makka wadanda suke adawa da manzo suke ta kushe musulunci amma yaki ko da awa bai je gunsu ba da suka samu labarin suke ta zuwa kowanne ba kauye ya zo wani a bashi rakuma 20 wani a bashi 100 wani a bashi 50 ya dinga rabarwa ya dinga rabarwa har daga cikin su wani da ya je kauyen su yake cewa ya qaumu aslimu fa inna muhammadan yuti afa'a man la yastalfa yace me kuke jira yake me kuke jira yake gaba dai ku zo ku shiga addinin musulunci ga muhammadu nan sallallahu alaihi wasallama yana ba yana yin kyauta irin kyautan wanda baya jin tsoron talauci yace duk ku zo ku shiga addinin musulunci an gane to wannan hikiman da yayi na raba ganimomi na kune ya taimaka shigar da dukkanin mutane cikin addinin musulunci kamar yadda kuma waɗanda suka shiga addinin musulunci ba su nutsu da addinin musulunci ba suka zo suka nutsu da shi irin su Abu Sufyan da makamancin su da ya rarraba waɗannan dukiya ta gaba ki daya shikenan sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya zo ya ce fa wallazi nafsi bi yadihi law kana li shajaru tuhama ni'aman laqasantuhu bainakum ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا جبانا ولا كذابا يتي كرقي ما مايك ونن ربو دي كوتن دني يتي إن دا إنا دا
yawan dukiya wanda suka kai itatuwan da suke duhama wani kune wanda yake da yawan itatuwa yace inda ina da rakuma dabbobi wanda adadin su yake na itatuwan da suke duhama yace duka gaba daya zan raba muku sannan ba za ku zo ku sane ni ina matsoraci akan wani abu ya sane ni akan wannan tota ko talauci ba sai ku sane ni ko ku zo ku sane ni marowaci ko matsoraci ko kuma makareci ba za ku sane ni da tsayin waɗannan abubuwa ba a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya jama waɗannan kaso sai kuma mujahidun waɗanda suka zo wannan jihadi waɗannan mayaka da aka zo aka fara da bangalima wani bai wuce ya samu raƙuma guda biyu ba wani kuma guda ɗaya wasu matumaki goma abinda suka samu ɗan kaɗan ne waɗanda kuma aka bawa waɗanda aka bawa dukiyoyi masu yawa su kuma ba su yi komai ba a cikin wannan yaƙi an gane ai a wannan lokaci sai Sa'ad bin Ubada ya zo ya samu manzo sallallahu alaihi wasallama yace masa ta san abin da yake faruwa ne yace ban sani ba yace gashi nan naga ansarawa kamar ransu ya bashi akan abin da ya kasance na raba waɗannan ganimomi ga mutanen Makka suna ganin cewa kamar ka raba dukiya ne gabaki ɗaya ga mutanen garinku sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace bar maza ka da kace ka tara mini su a waje ɗaya ya tara su a guri ɗaya da ya tara su a waje ɗaya wasu muhajirai suka zo za su shiga ciki ya bar su suka shiga wasu daga baya da suka zo sai ya hana su shiga yace wannan taro ne na musamman waɗanda manzo yace a shirya shi saboda ansarawa da aka tara su manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya zo gun ansarawa ya gode wa Allah ya yabi Allah sai ya yi musu khutuba manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya musu khutuba sai ya ce musu ya ku ansarawa yace ban same ku talakawa ba fa aznakum Allah ta'ala bi da ba kuna talakawa ba na shigo cikin ku Allah ya wadata ku suka ce bala yace alam ajidkum ada'an fa alafa Allah baina qulubikum fa na same ku kuna makiyan juna ba Allah ya hada kanku a dalilina suka ce bala ya dinga kidaya musu abubuwa daban-daban waɗanda suka samu a dalilin zuwansa sai ya ce afala tujibunani ya ansa ya ce ku kuma ba za ku ansa mini ba sai suka yi shiru suka ce wanne ansa za mu bata ya ma'aikin Allah ya ce la in kuntum wallahi la sadaqtum wa sadaqtum ya ce akwai maganan da idan kuka faɗa ya ce kun yi gaskiya kuma za a gaskanta ku sai ya ce ba za ku ce mini alam najidka ya rasulullah saridan fa awaynaka alam najidka mukazzaban fa saddaqnaka alam najidka faqiran fa ataynaka ya ce ba za ku ba da ansa cikin abin da na gaya muku ba yace idan kuma kuka faɗa kun yi gaskiya ba za ku ce mini ni kuma kai kuma da ba mutanenka bane suka kore ka muka zo muka karbe ka muka ajiye ka a garinmu sannan kuma mutanenka suka karya ta ka mu muka gaskanta ka sannan ka shigo da jama'a cikin mu muhajirun ba su da komai muka wadata su ba za ku faɗi haka ba sai suka yi shiru sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya ma'ashar al-ansar yace lau salaka al-ansaru shi'ban la salaka an-nasu jami'an shi'ban la salaktu shi'ban ansar yace manzo sallallahu alaihi wasallama yace inda ansarawa za su ji wani hanya wasu mutane gabaki ɗaya sauransu su bi wani hanyar daban yace zan bi hanyar da ansarawa suka bi in kyale dukkan mutane gabaki ɗaya sai ya ce alam tatib anfusukum ya ansar an yarji alqawmu بنصيب من الدنيا وترجعون إلى بلادكم برسول الله صلى الله عليه وسلم يتقو أنسارا وبلاك جداني في مرنبا متاني سجديد الدوشيا أبن دوني يعني بشيوا زوا جلنسو وكما كتجيد ما أيكين الله زوا جلنسو والنيل يهيمكو سكتي كي متجيد كي ما أيكين الله شيني يهيمنا anan manzo yake musu to wannan dukiya da na raba shine saboda wasu mutane mu ja hankalin su mu yawaita adadin mu mu musulmai ba dan komai na raba shi ba to a wannan lokaci ne wasu suke bada labari a cikin ansarawa wani ana kiran sa sulhuwaira ya taji yace da manzo sallallahu alaihi wasallama ko ya fada yace wannan rabo yace hadhihi qismatun lam yuqtad bihi wajhu Allah yace wannan rabo ba aniki Allah da shi ba bai gaskiya ba sai sai ansarawa suka zo suka ce da manzo zamu je mu kike shi wannan mutumin da ya fada wannan magana sai manzo yace ku kyale shi a zuriyar wannan mutum wasu mutane za su fito kuna sun iya karatun Qur'ani amma karatun Qur'ani ko makogarin su bai saba kyale su wannan mutane da manzo yayi isharar zuwa gare su su ne khawarijawa to daga nan ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya koma da ansarawa zuwa Madina sannan kuma su kuma mutanen Makka suka koma da wadannan ganimomi wanda aka allafa zuciyansu domin su shiga addinin musulunci ko zuciyar su yana ku ga addinin musulunci zamu dakata nan saboda yanayin da muke ciki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.